daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abinni ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radion sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji cewa kwamishinan shari'a na Najeriya sun gudanar da wani taro kan batutuwan tsaro da yadda ake take haƙoƙin mata da ƙananan yara a Najeriya. Sannan baya ga haka Salihu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin tayi. Baya ga haka nan kuma za mu zo muku da sharhin jaridun Najeriya, amma duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Burtaniya ta sassauta matakin gargadin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar daga mai rikitarwa zuwa mai tsanani, bayan da 'yan sanda suka kama mutum na biyu wanda ake zargi a harin ta'addancin da aka kai a wata tashar ƙarƙashin ƙasa ta jirgin ƙasa a London. Sakatariyar harkokin cikin gida Amber Root ta ce kama mutum na biyu ɗin wata alama ce cewa an samu abin da ta kira kyakkyawan ci gaba a binciken da ake yi kan harin ta'addancin nan na ranar Juma'a, wanda ya raunata mutane 30 waɗanda zuwa yanzu duk an sallame su daga asibiti illa banda mutum guda. Mataki mai tsananin na nufin hukumomin Burtaniya sun yi imanin cewa akwai yiwuwar kai wani harin sosai, yayin da kuma mataki mai rikitarwa ke nufin kusan lokaci ne kawai ake jira a fuskanci hari na uku. Sannan 'yan sanda sun ce sun damƙe wani mutum ɗan shekara 21 da haihuwa a unguwar Hoslow da ke yammacin London, inda nan ne filin jirgin saman Heathrow na London yake, ana 12 daren Asabar sauran 'yan daƙiƙoƙi. Tun da farko a ranar ta Asabar an damƙe wani matashi ɗan shekaru 18 da haihuwa a Dover mai tashar jirgin ruwa inda ake tafiya daga Burtaniya zuwa Faransa.
Jiya Lahadi, ƙungiyar Hamas mai gwagwarmaya da matakami ta ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin da take yi a siyasance da kuma kan mallakar yankin ƙasa da ƙungiyar Fatah ta shugaban Falastinu wato Mahmud Abbas, inda Hamas ta amince ta rusa shugabancinta ta shiga babban zaɓe. Yana tattalin arzikin Gaza ya ruguje ta yadda ma wutar lantarki da tsawon sa'o'i huɗu kawai ake samu a rana a wannan yankin ƙasa da ke gaɓar kogin Mediterania. Ƙungiyar ta Hamas ta ce za ta bar gwamnatin haɗin kai da Abbas ke jagoranta ta karɓi ragaman mulkin yankin. Tun da yi shekaru uku aka kafa gwamnatin ta haɗin gwiwa, amma ta kasa iko da wajen sai yanzu. Wannan cigaban da aka samu ya biyo bayan tattaunawar da aka yi daban-daban tsakanin wakilin Hamas da Fatah a jami'in hukumar daƙin asirin Masar a birnin Al-Qahira. Wani jami'in ƙungiyar Hamas mai suna Hussam Badran ya ce hukumomin na Gaza sun amince da buƙatar Abbas ta kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin ƙungiyoyin Falastinu, wato su biyu, a matsayin abin da ya kira kyakkyawan fata dangane da shirin da ake na sasantawa. An zaka an rusa gwamnatin gudanarwar, kuma don haka gwamnati na da ikon zuwa Gazan domin ta ɗauki ragamar mulkin wurin.
Ƙasar Iran ba za ta miƙa wuya ba, duk wada hantararta da Amurka ke yi game da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekara ta 2015, wadda shugaba Donald Trump ya barazanar sokewa, a cewar shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei a jiya Lahadi. Ƙasar Iran na tsaye daram, kuma muddin ƙasar nan mai danniya ta ɗau wani matakin da bai dace ba game da yarjejeniyar nan ta nukiliya za ta fuskanci martanin jamhuriyar musulunci, a cewar Khamenei a wani jawabinsa ga jami'an 'yan sanda. Tun ranar Asabar shugaban Iran Hassan Rouhani ya kama hanyar zuwa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi a New York, inda ake kyautata zaton zai tattauna da sauran shugabannin duniya kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekara ta 2015, wadda ta tanaji sauƙaƙa takunkumi ga Iran a madadin kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. ranar Alhamis din da ta gabata shugaba Donald Trump ya barazanar daukar wasu matakan da bai bayyana ba a kan Iran a watan gobe, yana mai ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsa da yarjejeniyar.
Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kuwait za ta kori jakadan kasar Koreya ta Arewa da wasu jami'an diplomasiya hudu a cewar wasu majiyoyi a jiya Lahadi. Za a rage wakilcin kasar ta Koreya ta Arewa a diplomasiyance a wannan kasar Larabawa mai arzikin man fetur zuwa karamin ofishin jakadanci mai jami'an diplomasiya uku kawai, a cewar majiyoyin diplomasiya waɗanda ba su so a ambaci sunayensu. Wannan sanarwa ta zo ne kwanaki biyu bayan da Koreya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da bi ta saman kasar Japan, kuma kasa da mako guda bayan da Majalisar Dinkin Duniya ta kakkaba wasu sabbin takunkumi ga Koreya ta Arewa saboda gujin makamin nukiliya da ta yi a karo na shida. Wannan kuma ya biyo bayan ziyarar da Sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah ya kawo Washington kasa da makonni biyu, inda ya gana da shugaban Amurka Donald Trump. A wani bayanin da ofishin jakadancin Amurka a birnin Kuwait ya yi, ya bayyana kasar Kuwait a matsayin wata muhimmiyar abokiyar tafiya a wannan yanki, musamman ma game da batun Koreya ta Arewa da sauran batutuwa da dama. Labarin duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, kwamishinonin shari'a a ƙasar sun kammala wani taro kan batutuwan da suka shafi tsaro da yadda ake take haƙoƙin mata da ƙananan yara. Daga birnin Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Sakamakon cin zarafin ƙananan yara da mata a Najeriya ya sa hukumomin shari'a a ƙasar gudanar da wani taro a Yola, inda masu rada tsakiya a fannin shari'a da suka haɗa kwamishinonin jihohi da batutuwan da suka shafi cin zarafin mata da ƙananan yara da zimmar duba bakin zaren magance waɗannan matsaloli. Da ma yake wa manema labarai ƙarin haske, Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya ce an koshi da taron nema domin duba rawar da hukumomin shari'a ka iya taka wajen maido da tsaro a ƙasar, kana kuma da duba hanyoyin magance cin zarafin ƙananan yara da mata da ke neman zaman ruwan dare a Najeriya.
To, babban makasudi dai shine a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnatin tarayya wato da kuma ainihin kwamishinoni na shari'a na jihohi, domin ganin da cewa an ɗauki matakai waɗanda za su ciyar da ƙasa gaba ta huskar ganin cewa ainihin an kauda matsaloli waɗanda ke jayo tashin hankali da rashin kwanciyar hankali.
To, yalla bai ko wani haɗin kai gwamnatin tarayya ke baiwa jihohi wajen hukunta masu laifi da ke da nasaba da haka tsaro a yanzu?
Gwamnatin tarayya tana ɗaukan matakai, daga cikin matakan da ta ɗauka shine na haɗa kan ainihin kwamishinonin shari'a na ƙasa baki ɗaya domin tattaunawa akan fahimta ta cewa suke da haƙƙi na ganin da cewa doka ta yi aiki a cikin kowane yanayi domin hana tashin hankali da kawo matsaloli na tsaro. Saboda haka makasudin wannan taro shine a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a zo da tunani tsayayye, ya zama kuma an huskanci alƙibla ɗaya, an gudu tare, an tsira tare na ganin da cewa an ciyar da ƙasa gaba, an kawo kwanciyar hankali da limana.
To, sai dai da yake ma magana game da hana ruwa gudun da ake zargin ofishinsa na yi a yaƙi da cin hanci da rashawa a yanzu, Abubakar Malami ya ce aidi hukumomin gwamnati abu guda ne, to sai dai ko akan samu sabanin ra'ayi.
Duka hukumomin gwamnati kan abin da ya danganci matsalar da ta danganci cin hanci da rashawa gori guda suke watsafi. So, magana abu ɗaya ce, saboda haka kowane bangare na gwamnati babban manufarsa shine ganin cewa ainihin an samu biyan bukata akan mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa. Amma abin da a gaskiya al'amari ta huskar mu'amalar wannan aiki ba abin mamaki bane a iya samun bambancin tunani da fahimta.
Tun farko ma da yake bude taron gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya koyi ba gwamnatin tarayya nema bisa kokarin shawo kan matsalar tsaro a shirin Arewa maso gabashin kasar, kana kuma ya tirda ma Allah wadai da tashi-tashin hankulan da suka auku a wasu sassan kudu maso gabashin Najeriya.
And I therefore condemn in total with what is happening today, especially in Abia and Rivers.
Taron dai ya samu tallafin kungiyoyin kare haƙƙin mata da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ma hukumar kula da 'yan gudun hijira. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Ta kafin mu je ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Some mun sada na sani mu zama ma'adun kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau Najeriya a sahun manya mu dai mu girma majuna
Mada Lions karfe 3 na dare ne da minti kusan 11 anan Washington DC ga shirin mu na gaba.
Kudi an kashe ne sau ta hanya mai kyau.
Kudi an kashe sau ta hanya mai kyau.
Kudi an kashe sau ta hanya mai kyau.
Kudi an kashe sau ta hanya.
Jama'a barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Har yanzu muna kan batun adashi. Makon jiya bakin na ban sun so mai mana bayanai dalla dalla. Sun fara jawo hankalinmu akan alfanun da ita wannan hanyar samun jari a sauƙaƙe take da shi. Yau ma za su ci gaba daga inda suka tsaya. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kori da ci gaba da firar.
Malam Muhammad Alhassan ya ce mana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa da shi ya ja baya shine na farko rashin yadda tsakanin al'umma. Ya yi karanci idan ka kwatanta shi da yadda yake a can shekaru aru-aru da suka wuce sannan kuma akwai shigowar wato hukumomin hada-hadar kudade kamar su bankuna da suke bada makudan kudade a matsayin rance shi ma ya taimaka wurin dakushe batun nan na dashi kamar yadda ya bayani ku yanzu da kuka ce za ku kullo da wani sabon tsari a wannan cibiya taku wanda za ta farfado da tsarin dashin nan kuma ku karfafa mutane guyuwa su shige su shiga su yi shi kun yi la'akari da waɗannan kalubale da matsaloli da malam Muhammad Garba Alhassan ya bayyana mana misali
wato babban abin da muka fara nazari akai kuma muka binciko sai muka gane cewa shi harkan adashi ya karba a al'ummar Hausawa to amma matsalolin da suka faru shine masana ba su shiga ciki sun gyara shi ba domin ana bin hanya ta dace da muka zo wannan cibiya ta mu sai muka gyara shi muka mai da shi ya zama wani abu kaman yanda su waɗancan bankunan da kuma cibiyoyi na hada-hadar kuɗi suka tsara abubuwan su mu muka tsara shi domin a yanzu mun samar da wani shi kanshi software ne sunan shi adashi software wanda muka yi shi muka ajiye yanzu don idan mutane suna da buƙatar shi su zo su yi amfani da shi domin
wani tsari ne da aka sa ta kafa sadarwar internet
cewar ga yanda za ka yi ka ajiye ga yanda za a yi duk dai mun tsara yanda shi adashin ake yi shi tun daga mai adashin zuwa karan adashin mun tsara shi muka ajiye shi mun shi a wannan software din to babban matsalar da take fuskantar al'ummar Hausawa shine duk al'ummar da aka ce ba ta da tsimi to ba ta da tanadi domin a yanzu in ka lura zaka ga cewar a yanda ake tayar da mu ana tayar da mu ne based on yanda mu kashe kuɗi ba mu ajiye ba da iyayen mu lokacin adashin yana yi zaka ga an saya wa yaro asusu an ajiye masa a gida
yana jefa kwabo
duk lokacin da juma'a tai ko da sallah in ya samu kuɗi za a jefa kwabo to amma yanzu an daina zaka ga yanzu kullun abinda yaran mu ake koya musu shine ya za a yi ku kashe in ka kai yaro kasuwa kokarin da yake yi shine ya dinga sa shadda zai sayi mota zai sayi gida da shauransu to abinda muke so yanzu shine muna so mu dawo da waccan al'adar tamu ta tsimi domin dole an samu tsimi za a yi arziki idan babu tsimi ba za a yi arziki ba ƙwararru masana kan harkokin sarrafa kuɗi sun ce dole ne al'umma idan za ta rayu sai ta yi tsimi daga tsimi sai a samar da jari daga jari kuma sai a samar da arziki to dole mu a yau a al'ada ko kuma a yau mu a bangaren mu nan arewacin Najeriya sai mun dawo da wannan al'adar ta tsimi ba wai cewa akai karkaka ci abinci ba a'a duk wani abu da ka sani bai zama dole a dangane da kai ba ka rage shi ko da yake ma dai wannan matsalolin tattalin arziki da Najeriya ta shiga ko kuma kasashe na Afirka suka shiga dole ma mutane su dawo wannan tsari namu na da domin wannan ita ce hanya guda daya da za mu iya dawo da arzikinmu
to amma wannan tsarin da kuka yi batun nan na wato farfado da amana da yarda a tsakanin mutane, tunda shi ma wannan rashin amana da yarda din ya taka muhimmiyar rawa wurin wato lalacewar ko kurkucewar shi wannan tsari na adashi, duk da alfanin da yake da shi a wadancan shekaru. Yaya kuka ji tsare hanyoyin da za a farfado da wannan amana ta shiga zakatan mutane har a dawo a rungumi wannan sabon tsari da kuka sauya fasali na adashi?
Da a wancan lokacin mutane suna da gaskiya, mutanenmu suna da gaskiya sosai, suna da rukun amana. Amma yawanci a yanzu, saboda al'adu sun shigo mu da shauran abubuwa da yawa na rayuwa sun shigo, mutane ba su da amana. To da muka fuskanci wannan abin, sai muka ce bari mu yi kokari, duk wanda za su yi adashin nan mu yi kokari mu mai da shi a doka, saboda dokar Najeriya, a dokar Najeriya akwai wannan adashin, shine wanda suke ce mai trifa, saving and trifa, akwai doka. To sai muka dauko wannan dokar, muka karkade ta, muka ga yaya tsarin yake, sai muka bi wannan tsarin domin kada a samu irin waɗancan kurakuran, domin mu dawo da mutane yadda su na cewar a'a, idan kuka zo kuka yi samu wannan training din, kuka hada wannan kungiyar taku ta tsimi da tanadi ko kuma ta adashi, za ku samu wani abu wanda kowa hankalinsa zai kwanta a kai. Inda an zo wannan cibiya ta mu, insha Allahu za mu yi wa mutane iyakai, za mu yi musu training yadda za su san yaya za su yi wanda kowa hankalinsa zai kwanta ba tare da wani tashin hankali ba.
Kwanciyar hankali kamar ya muka kace doka
na samun trust, na samun na gaskanta junansu. Wato ai ka san idan doka ta shigo ciki, kowa zai, duk ma mutumin da yake da tunanin yayi rashin gaskiya zai kauce daga gurin. Dan haka mun samar da dokoki da kuma tsari irin wanda gwamnati take bukata a yi domin a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga masu yin wannan adashin.
Wato akwai wasu sharuɗa da tsare-tsare na wato kamar yarjejeniya, wannan kuma kowa zai gamsu cewa wannan yarjejeniya na sa hannu shi kenan.
Kwarai da gaske doka ce ai ta bada
wannan, akwai hukunci misali ga wanda ya,
wato doka ce ta Najeriya wadda ta bada izini ga yanda za a tsara, kuma wanda ya butulce wannan dokar ga kuma tsarin da za a mishi. To kaga tunda doka ce ta Najeriya, babu wanda zai so ya fita daga cikin ta. Shine tsarin.
Malam Muhammad Alasan, ka ji ga yunkurin da su Malam Ado Garba suke a cibiyar ta nazarin kasuwanci da bada horo akan sana'o'i da kasuwancin. Misali yanzu yaya idan ka kwatanta da yanayin al'adarmu da yadda dashin nan yake aka dauko shi a baya, su kuma gaya suna so su dan sabunta shi a kawo wasu ka'idoji na zamani, misali yaya kake ganin karbuwarsa da kuma tasirin da zai yi ga al'ummar, musamman a lokacin da ake so a karfafa tattalin arziki a tsakankanin mutane a level na karkara da kuma na marasa karfi?
Wato wannan abu ne mai kyau wanda kuma dama shi muka rasa, shi yasa muke a cikin matsalolin da muke da su yanzu, tunda muna da tafi da abin nan cikin kwanciyar hankali da lumana, sai wani abu ya zo ya giftu wanda ake cewa rashin yadda, so sai ya ɓaci wannan abin. To ya kamata kam a yi wani tsari wanda za a ɗauke wannan bakon abin da ya shigo, bakon abin da ya shigo shi ne rashin yadda, dan a gyara ya koma kamanda, kaman ba ma kamanda ba, sama da dadin. Domin tunda da babu wayewa da ilimi kamar yanzu wan ilimin da wayewar Allah ya taimake mu, tunda an samu kaman cibiyoyi irin wa'annan, za su shigo ciki, za su yi amfani da dokoki, za su tsarkake shi, za su gyara shi, da haka zai fi na da kyau ma, ni a fatan da nake da ikon Allah. Mu a bangaren mu na harkar kwararru akan harkar kuɗi da yadda ake sarrafa shi, dama muna, wannan yana ɗaya daga cikin ayyukanmu, mu ba mutane shawara yadda su sarrafa kuɗaɗensu don su yaɗu, domin abin da muke so in kuɗin nan ya yaɗu ba aje shi za a yi ba, sai a ƙara ci gaba da sarrafa shi. Wannan a hankali idan ana yi, sai ka ga ɗaya daga cikin babban matsalar take damun jihar Arewa, musamman jihar Kano da muka fi kowace jiha yawa, in Allah da zai ɗauke mana ita. Abin nake nufi shi ne, yanzu misali Malam Ibrahim Kwari, Malam Mahmud, idan kana da kuɗi baka kuma san yadda aka sarrafa su ba, ko kuma kai hanya ɗaya ka sani ta neman nan nasu, mutane iri na za su iya baka shawara ta yadda aka sarrafa su, ka fadada harkan neman ka sama da yadda kake kai yanzu. Wannan zai baka dama kasuwancinka ko sana'arka tafi ƙarfinka kai kadai. da haka sai ka buƙaci tallafi.
To amma a daidai wannan gaba, yaya kake ganin cewa za a tinkari al'umma su fahimci cewa batun dashi za a iya amfani da shi a mai da shi jari kamar yadda shi Malam Ado Garba yake magana, ma'ana ka yi tanadi sannan ka saka jari sannan arziki ya faru kamar yadda muka magana a baya. Da an takaita tunanin ko mutane sun takaita tunanin su akan alfanun da shi shine wato na biya wata bukata tawa ta yanzu ko ta in anjima. Ya kake ganin yanzu misali za a iya jawo hankalin mutane su yadda cewa haƙi wato lalle zan iya amfani da dashi in samu jarin da zan iya dogara da shi har ma dau ma'aikata nan ga misali musamman ga matasan mu da suke gama karatu.
Wato hanyar gashi an fara dauko ta ai komai da ka sani na duniya da ilimi yake tabbata. Yanzu in kaman magan nan da muke muna magana ne muna wayar da mutane kai akan su san abin nan da dashi yanzu ya rauni kuma ga yadda ake so a farfado da shi wanda da ba ai wannan hira ba ta yi wani ya manta mana harka a dashi a rayuwarsa. Amma yanzu duk wanda iji zai fara tunanin eh wannan fa gaskiya ne zan fara tunanin to ni ma ya zan amfani da wannan abin, amma dai ko da yaushe dama duk abin alheri a hankali yake zuwa, abu na sharri shine yafi zuwa gaba-gaba haka gaba da. To in Allah da zamu yi amfani da hanyoyi na wayar da mutane kai da kuma nuna musu wannan abin a aikace ta hanyar hadaka da wannan cibiya su ji su gani abubuwan da aka tanada kuma wanda aka shirya da kuma yadda ake so a yi kuma a fara su ga misalai akan wayansu, wannan zai ba mutane karfin gwiwa na su rungumi abin hannu biyu kuma su dinga dabbaka shi har ikayin da ba mu tsammani ba.
Madalla za mu daka ta nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. A madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu da Solomon Abo da Jovadiro Diodune da suka bada umarni, ni Salo Garba daga muryar Amurka a nan birnin Washington DC nake maku fatan alheri.
Kamar Allah yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya na ƙarshen mako.
Zan fara sharhin jaridan na yau ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa mutane 50 sun rasa rayukansu a ƙauyen Kiri da ke karamar hukumar Munya ta jihar Niger bayan da jirgin ruwan da kife da su akan hanyar su ta cin wata kasuwa mai suna Zumba da ke karamar hukumar Shororo duk dai a jihar ta Niger. Jaridar ta The Nation ta ruwaito cewa lamarin ya auku ne a ranar Lahadin nan. Ita kuwa jaridar The Sun ta ruwaito ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Mohammed yana alakanta kungiyar IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra da rundunar sojin Najeriya ta ayyana ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda da cewa tana da alaka ne da 'yan adawar Najeriya. A wani taron manema labarai da ministan ya gudanar ya ce take-taken kungiyar na nuna cewa 'yan adawa ne ke zuga shugabannin kungiyar domin yin fito-na-fito da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tare kuma da kawo rudu a kasar. Ita kuma jaridar Vanguard ta ruwaito cewa shugaba Muhammadu Buhari ya tashi zuwa birnin New York na kasar Amurka domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 72. A labarin da ta ruwaito jaridar ta Vanguard ta ruwaito kakakin shugaban ƙasa Femi Adesina na cewa daga cikin gwamnonin da suke rufawa shugaba Muhammadu Buhari baya sun hada da gwamnan jihar Zamfara da na Ebonyi da kuma na jihar Ondo da kuma wasu manyan ministocin ƙasar da suka hada da ministan harkokin wajen Najeriya. A lokacin wannan taro dai ana sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai gana da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Ita kuwa jaridar Premium Times da ake wallafawa ta shafin internet cewa ta yi mai yiwuwa ne kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta janye yajin aikin da ta fara idan har ganawar da shugabannin kungiyar za su yi a yau da gwamnatin tarayya ya samu nasara sakamakon yajin aikin da malaman suka fara tun ranar 13 ga watan Agustan da ya wuce. Jaridar ta Premium Times ta ruwaito shugaban kungiyar kungiyar Biodun Ogunyemi na cewa ayan kungiyar za su tattauna game da bukatun da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar wa ayan nata. Tuni da dalibai da sauran iyaye suka zura ido da kuma kasa kunne domin jin sakamakon wannan tattaunawa. Ita kuwa jaridar The Punch babban labarin ta na cewa yanzu haka shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu da rundunar sojan Najeriya ta ayyana kungiyarsa a matsayin ta'an ta'adda ya bace sama ko kasa tare da mukarabansa. Binciken da jaridar The Punch ta gudanar ya nuna cewa Nnamdi Kanu da mukaraban nasa sun bace daga garin su da ake kira a Farako dake kusa da Umu Ahiya da kuma sauran gurare da aka san shi yana ziyarta a can baya. Yanzu haka dai rundunar sojan Najeriya da kuma sauran jami'an tsaro na neman shugaban ɗan kungiyar ta biya fara ruwa a Jallo. Da wannan ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya.
Wanda ya kawo mu ga ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmadina mai fati ko fatasha jega kebistin Najeriya. Yawai ku san min da jinjinawa ta gayan arewa game da rashin nuna goyon baya ga wancan dan ta'adda na kudancin Najeriya. Lalle abinda suka yi suka daure suka kikaiwa yan mazauna kudu wato inyamurai hare-hare suka kikai musu hare-hare suka zauna da su lafiya. To lalle sun nuna suna jin maganan magabatansu.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sakkwato ga Dalauka Gami. Ni an kuɗi san sako na ga talakawa ɗan uwanmu da na kwatafu da na Abba waɗanda an kashe wanki Allah kansu waɗanda sun kada roƙon wanki Allah ka ba su lafiya waɗanda sun kada dukiyar su Allah ka mai san musu. In dai har da yawon talaka ga kowa su gana da ƴan ta'adda to mun ba mun gata sai Allah sai ƴan uwanmu waɗancan masu tattalin su rama mu da kuma su kuma muna ba su hankuri. A mai da ajin wajen Allah mun dangana da Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mai magana Hamisu Matafu na garin Maiya jihar Bauchi da wurin Nijar daga Accra Ghana. Ra'ayina shi ne sai Ismu Muhammadu shugaban ƙasanmu na Nijar duka shugabanni da gwamnoni na Burkina suna taimaka ma garuruwa kamar gurawu kamar matafi kamar turame da wasu sautattuka ko wata sana'a yi ko wani kudi akwai wani abu a ba su a ɗaukar musu lokaci wani lokaci a dawo a wadda sana'a suka tafiya daidai.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Maniwa ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Shawara ga shugabannin Ibo su mai da hankalinsu su dubi abin da Najeriya take ciki, tana son haɗin kai da ƙaunar juna da taimakon juna. Kada a jawo rigima irin su don takura da su don tarewa, wannan abu bai dace ba. Yau duk inda Ibo yana arewacin Najeriya hankalinsa ya tashi, in yana kudanci hankalinsa ya tashi, Bahaushe ya tashi, Inyamuri ya tashi, Bairibi ya tashi, to me wannan fa'ida?
Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice.
To a takaice, Burtaniya ta sassauta matakin gargadin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar daga mai rikitarwa zuwa mai tsanani, bayan da 'yan sanda suka kama mutum na biyu da ake zargi a harin ta'addancin da aka kai a wata tashar ƙarƙashin ƙasa ta jirgin ƙasa a London. Sakatariyar harkokin cikin gida Amber Root ta ce kamu na biyu wata alama ce ta cewa an samu abin da ta kira kyakkyawan cigaba a binciken da ake yi kan harin ta'addancin nan na ranar Juma'a wanda ya raunata mutane 30 wanda zuwa yanzu duk an sallame su daga asibiti in banda mutum guda. Kasar Iran ba za ta mika wuya ba duk wada hantararta da Amurka ke yi.
To masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Chuba Hero Radio da ne da haɗa mana shirin da shi Ibrahim Kalmasi Garba da injiniyar mu Zainab Abdulrahman. Muhammadu Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.